أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أتيك بدا كراتون أمدة الأحكام karatu da muke gabatarwa a wannan masallaci na Sayyidi Gwani Yusuf Khalifa a nan garin Damatu. Za mu ci gaba daga inda muka tsaya, babul haid, babadi na haida. Hadisi na farko, an Aisha radhiyallahu anha anna Fatimata binta Abi Hubayish sa'adati nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat إني أستحاض فلا أطهر أفأدأ الصلاة؟ قال لا، إن ذلك إرك، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي أنك الدم وصلي. عائشة ترجمت تاغباتا إتا وأن الصحابية فاطمة بنت أبي حبيش، حبيش تصيغة نا تصغيري، حبيش شي أبو حبيش تن سونن شي دكنيسا أكسني شين ابن المطلب بن أسد بن عبد الوزا بن قصي قرشي أسدي. وجين ta rawaito hadisi na istihada, sannan kuma marubuta cikin tantance sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar mata da sahaba. To shi yasa hadisin ta din da shi ake dogara wajen babin abin da ya shafi haida. Saboda haka ake istinbatin mas'aloli iri-iri cikin hadisin. To shi ne da ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, tace inni ustahadu fala athhur. Anan ta rigaya ta takaita fatawan ne cewa ta gane cewa jinin da yake fito mata din jini ne na istihada, na cuta. Da misali bata tantance ba wani jini ne yake fita, to ana bukatun a tantance mata. To shi yasa ya kawo riwaya ta biyu. Wannan riwaya ta biyu da zamu zo mu yi magana a kansa, wanda shi al-Imam al-Bukhari yayi infiradi da ita. Riwayarsa ta farko da ya ambata kuma muttafaqun alayhi ne, maimakon ya ce wa fi riwayatin al-Bukhari, shine ya ce wa fi riwayatin, kawai sai ya takaita. Wanda wannan itlaqin yana nuna wannan riwaya ta biyu ma muttafaqun alayhi ne, Bukhari da Muslim ne suka rawaito. To shi yasa ta ce fala athhuru, ma'ana ko yaushe jinin yana zuwa mata, baya yankewa ta samu sarki, ba na samun zarki. A fa'adau salata, zan iya barin sallah ne ganin wannan? Qala la, sai ya ce a'a, saboda wannan jini din jini ne na cuta. Daga cikin alamominsa kuma rashin yankewan zuwansa sama da al'adanta. Sai ya ce inna zaliki irkun, wannan wani jijiya ne wanda ya tsinke to sai jini yake fita, sai jini yake fita. Wannan jijiyan suna kiran shi al'adil, likitoci suna kiran shi adil, wanda akai-akai mata akwai wasu sababbai, wasu dalilai da ke sawa ko aiki mai wahala au ko rashin hutu, to zai sa wannan jijiyan yake samun matsala. In ya tsinke, to sai jini ya dinga fitowa. To wannan jinin asali sunan jijiyan da in ya samu matsala jini yake fita, to shi ne sai aka kira jinin da wannan. Wannan majazul mursal ne, abu ne yake yana fidda abu, yana fidda jini, sai aka kira abin da sunan jini. To shi ne inna zalika irqun, jijiya ne wanda ya tsage ya samu matsala jini ke fita, to wannan jini ne na cuta. Kamar yadda mutum zai samu rauni a hannu ko a yatsa jini ya zuba, illa ya kashi wannan jijiyan a ciki yake yana haɗe da mahaifa. Ya faɗa mata dalilin ne da ya sa ba za ta bar sallah ba, inna zalika irqun, shi ne azil kenan. Bambancin su shi wannan jijiyan yana nan ƙasa ne, yana ƙasa da mahaifa, sannan kuma haila kuma yana jininsa yana fita can tsakiyar mahaifa ne ko samansa. To saboda haka wuraren ma da jinin suke fita daban-daban ne, shi wannan irkun a ƙasa, shi kuma ko a tsakiya ko can sama. To saboda haka ne shi yawanci mata masu irin wannan cuta za ka zo ka samu a jinin idan ya fara zuwa, to yana wuce gejin al'adan da suka saba. Shi yasa galibi mata idan haila ya zo musu na musu kwana uku, idan kwana ukun idan ya yi bai yanke ba, to rashin yankewan to galibinsa yana zamanto wannan matsalar wannan irdin ne azi galibinsa. Ana indai haidan ne, to galibi baya kece al'adar da suka saba, wata kwana uku duk wata kwana hudu, wasu sati wasu kwana goma gurgudun kowa. To in ya kece wannan, to shi ne ya zamanto na wannan jijiyan da manzo sallama yake magana a kansa kenan. To shi yasa fuqaha suka yi sabani akan istidhari da ake magana, cewa idan jinin yake tsayawa a ƙara wasu kwanaki guda uku, istidhar da ake magana a kansa. Shin wannan ƙari ihtiyati da Allah a jinin hailan ne, amma ya sabawa al'adanta. To wanda suka ce ba za a yi istidhar ba saboda ya sabawa al'adanta, ba wani ƙarin wasu kwanaki da za ta yi. Ta shi yasa hadisi ne takaitacce mai ɗauke da hukumun haida da istihada da yawa. Sai ya ce walakin dai salata kadral ayyamin lati kunti tahidi da fiha kunjigo. Sai manzo sallama ya ce za ki bar sallah ne gurgudan ranakun da kika san kina yin haila a ciki, ma'ana al'adar ki kawai. Misali in kwana uku ne kika saba duk wata haila yake zuwa miki, to idan kwana ukun yayi, to na hudun ko biyar ko shida ko sati ne zuwa nan gaba, to wannan irin ne jinin na cuta ne, baya cikin lissafi, kamar rauni ne kika samu a yatsa ko a hannu jini yake zuba. Kamar yadda raunin hannu fata waje ba zai hana ibada ba, to wannan ma haka ne. To shi ne ƙarshe sai ce mata in ta yi amfani da al'adanta da ta saba duk wata sun maktasili, kawai ta yi wanka, ma'ana gahi jini yana zuba mata amma za ta yi wanka, saboda wankan za ta yi wa kwanakin al'adanta ne, za ta yi na haila ne wankan. Sannan kuma wancan jinin yana hukunci kamar babu shi ne kawai. Akwai ka'ida fiqhiyya suna cewa al-ma'dum shar'an kal-ma'dum hissa gashi yaji ni yana zuba kuma tayi wanka na yankewan jini saboda jinin da ya yanke take wanka akai din jinin haila ne wannan kuma jinin istihada na cuta ne ba karo a tsakanin su ta shi sa yace sumaktasili wa salli kawai ki wanka ki sallah karki biyewa jinin da zai zo bayan ranakun al'adai to saboda haka ne wannan hujja ne a gun wa'inda suka ce babu istizhari shahararren a malikiya kauli biyu ne akwai kauli imam malik na istizhari kara wasu kwanaki kafin a fara wannan hukuncin ihtiyata akwai kuma kauli bawo ne kara kwana ko ɗaya ba za a kara ba kawai hukuncin nan da mun zo yi magana da zaran ranakun al'adanta ya yanke kawai za ta yi wanka ya sa in ka duba Fathul Bari na al-imam Amirul Mu'minin Ibn Hajar to za ka ga ya yi istinbatin mas'aloli da suka shafi haida istihada cikin wannan hadisi adadi mai yawa kamar yadda Bukhari ya bawwa bawa hadisin tabuyi babu ko sai Imam Bukhari hadisi ɗaya sai ya kukusura shi ya rawaito a babi daban-daban har zunzurutu fi kunsa zai sa in yayi babi ya kawo hadisi sai ka rasa me ya alaka tsakanin babin nan da yayi da kuma hadisin saboda zunzurutu fiqh da kuma istinbat to shine nan yace sumaktasli wa salli wa fi riwayati wannan riwayar da ya faɗa nan na biyu Bukhari ne shi kadai ya rawaito da ya kamata yace wa fi riwayati lil Bukhari gardagar to amma cewa wa fi riwayatin da ibahami rufi abin to za a dauki cewa muttafaqun alaihi ne shi ma kamar lafazin da ya gabata a wannan riwaya walaysat bil haida ma'ana bayan ya ce inna zalika irqun a wannan riwaya sai ya ce walaysat bil haida wannan wani jini ne mai fita a wani jijiya da ya samu matsala da ake ce ma'azil ba haida bane to shine malaman lugha suna cewa haida din asali ka kawo shi da ta'anisi da ta wato shine lugha fusaha wasu ma suna cewa cire wannan ta din lahani ma'ana zaka ce al-haidatu karka ce al-haid ba tare da ta ba saboda in ka duba riwayoyi suna zuwa da haka ne kamar yadda yazo anan walaysat bil haida fa iza aqbalat al haidatu wannan ba jinin haila bane idan jinin haila din ta doso fatruki salata to sai ki bar sallah mana wannan shine yake hana sallah da azumi da sauran ibadu wadanda aka shartanta musu da tsarki kamar tawafi fa iza zahaba qadruha gurgudan ranakun wannan haila din al'adanki kwanaki uku ne ko bakwai ne idan ya tafi faksili anki dama ki wanke wannan jinin kun ga wancan riwaya su iktasili al-ibtisal al-ghusl ma'anan su daya shine wanka sannan kuma wannan faksili wankewa yana nufin wannan jini din na cuta na istihada hukuncinsa wankewa ne ba a mishi wanka irin wankan janaba kamar yadda misali madhi hukuncinsa wankewa ne yadda muka karanta a baya ba a mishi wankan janaba madhi haka nan wadi to shine zaka ga muhimmancin kawo wannan riwaya din domin ka gane can da yace su maktasini din nan za ta yi wanka ne wa hailanta wanda ya yanke karshen al'adanta. Sannan wannan kuma wannan riwayar tana nuna maka cewa za ta wanke jinin da yake wannan yake zuwa mata din lokacin da za ta yi sallah za ta wanke shi. Za ta wanke shi ne faksili ayin kiddama wa salli sai ki zo ki sallah. Kenan a hadisin yana karantar da mu me hukuncin jinin hailan kansa karshen al'ada kuma wanka. Sannan kuma hukuncin jinin istihada na cuta lokacin da za a yi sallah a wanke shi. To akwai riwayoyi da alfaz da yawa na hadisin Fatima bintu Hubaysh din, wasu riwayoyin suna cikin sahih Sahihul Bukhari, Muslim, Ibn Khuzaima, Ibn Hibban, wasu kuma ashabu sunan sune suka rawaito. Zaka ga ana maganganu da yawa cikin wasu daga cikin lafuzzukan nasa. Akwai lafazin da yazo wa summa tawaddai li kulli salah, ma'ana duk lokacin sallah yayi to za ta yi alwala. Akwai kuma wanda yazo za ta yi wanka, to wasu ka awwala wankan da wanke wanda yazo cikin wannan riwaya. To ba dan yanzu karatu lokaci yayi ayyuka sun yawa ba, bihun wannan hadisin a samu wani ya tara alfazin duk wanda ya rawaito wannan hadisi cikin littattafan hadisi ashabu siha, ashabu sunan, ashabu masanid, al-ma'ajim da dukkan nau'o'i na littattafan hadisi su ajiza a tara lafuzzukan a yi dirasa a kansu. Wannan shi ne ya kita ilimin hadisi ta tabiqi. Sannan a yi muƙaranan kowanne lafazi da maganganun fuqahaul absar mazahibul arba'a da wasu su. To da an yi wa mata gata saboda har yanzu za ka yi mamaki babu wani littafi na hadisi takamamme wanda aka tara hadisai wanda suka shafi bangaren abin da ya shafi haida da istihada. Sai dai ka tsinci hadisan cikin littattafai irin wannan, ka ga wasu a Umdatul Ahkam, ka je ka ga wasu a Subulul Maram, su Muntaqal Akhbar da ire-iren sauran littattafai dai wanda suka tara hadisai na Ahkam, wanda cikin su ba littafin da ya kai Muntaqal Akhbar wanda Ash-Shawkani yayi wa sharhi Nailul Awdar, wanda shine zai wahala ka samu littafi wanda ya tattare hadisai da suka shafi hukunce kaman wannan littafi. Har shi yasa wani malami yake cewa duk wani faqihi bai dace yayi nesa da Nailul Awdar ba. Ma'anan kana mu'amala da harkar ilimi ya kamata kana da littafin Nailul Awdar, amma ka san da shi wannan littafin Nailul Awdar wanda ya mishi sharhi din wato al-Imamu Shawkani San'ani, mutumin San'a ne, mutumin Yaman ne, to shi ba shi Azaidi ne, shi Azaidiyun irin shi an Yaman, su za ka same su a irin yanayin aƙidun su nan kamar sunni ne. Su kawai abinda ya fi damun su kawai shi sayyidina Ali karramallahu wajhahu ya fi kowanne sahabi daraja. sannan wani lokaci kadan suna dan tattaba Muawiya su Amr bin As kadan suna tattaba su yanzu ko al-Imam Shawkani kana karanta Nail al-Awtar zaka ji musu maganganu irin wannan wanda ba za a rasa fada ba to amma littafi ne gaya yana da muhimmanci amma wanda zai karanta littafin ko zai siya ya amfana da shi ya san da wannan sai yana daga cikin sharadin amfani da littafin mutum ya wallafa ka san aqidarsa ka san mazhabarsa in sufi ne ka san tariƙarsa sanin wayannan abubuwa zai taimaka maka da mu'amala da wannan littafi yanzu misali Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani mai risala ba to shi ba malike ne a fiqhunce a furu'u kawai a furu'u amma aqidarsa ba ta malikiya ba ne za ka iya samun mutum ba shafi'i ne yana bin mazhabar shafi'iyya amma aqidarsa ba mutazile ne to kaga kai in kaga an ce a shafi'i ba shafi'i ne to shikenan sai ka nutsu da shi ka ba da hankalinka gaba daya sai ka dauka duk abin da ya kawo cikin littafinsa to kaulin Imam Shafi'i ne ko mazhabin Imam Shafi'i ne alhali ba haka bane in ya kawo abin da ya shafi fiqhu to shi ne mazhabin Shafi'i in ya kawo abin da ya shafi aqidarsa ce ba ta Imam Shafi'i shi yasa zaka ga cikin risala ta Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani da yake cewa wa annahu fawqa arshihi al-majid bi zatihi wannan ba aqidar Imam Malik ba didda maulana sa'adu tulanam ya awwala yayi tawilin maganan da wajihi ajib wa annahu fawqa arshihi al-majid bi zatihi yace bi zatihi din muta'alliqun bil majid ne bana kuna yi sabon iraji ko wa annahu fawqa arshihi al majid bi zatihi shi yana saman al'arshinsa al'arshi mai daraja al'arshin da ya samu daraja a sanadiyar zati mai al'arshin bana bi zati jaru majruru mutalliqun bil majid bana wannan yana nuna ma Allah ba yana kan al'arshi da zatinsa bane al'arshin ne ya samu daraja a sanadiyar zatin Allah misali kace Madina ya samu daraja ne a sanadiyar manzon Allah ko Makka ta samu daraja a sanadiyar Ka'aba kawai wannan kaga tawili ne waje amma ka dauke shi zahirin sa wannan ba aqidar Imam Malik bane saboda ya inganta yana cewa wal kayfu majhul wannan kuma bi zatihi din kayfiyya ce wal kayfu in Allah ya faɗi sifar sa to kayfiyya ta wannan sifa majhul ne ba wanda ya sani wanda daga cikin kayfiyya kace Allah yana kan al'arshi da zatinsa in kace Allah yana kan al'arshi kawai ka tsaya yadda Qur'ani ya tsaya sun mastawa al'arshi kawai da sawakafi kaga Qur'ani bai ce sun mastawa al'arshi bi zatihi ba bai ce sun mastawa al'arshi bi sifatihi ba ko ar-rahmanu al'arshi stawa bi zatihi stawa bi sifatihi ba wannan saboda haka Allah yana kan al'arshinsa shine ya inganta a hadisai duka kuma ayoyin Qur'ani suka tabbata amma cewa da zatinsa yake wannan babu shi a koina wannan hatta masu wadannan aqidu sun sallama wannan saboda al-Imam Zahabi kun san ya ta'assaratu da Ibn Taymiyyah ya rubuta littafi kitabul ulum to a ciki shi da kansa ya yi itirafi cewa bi zatihi bai zo a kowace riwaya ba la marfu'an wala mawqufan wala maqtu'an wannan lafazi bi zati bai zo a riwaya ba balle a cikin Qur'ani la sahih wa la da'if riwayan ko sahihi ko da'if yace wasu ne kawai suka amfani da kalmomin wai dan su yi wa mutane bayani ta wannan kuma ba zai zama hujja ba ni ne nazo na ce ma bazan sifanta Allah ba sai da sifofin da ya sifanta kansa da su to shi ko bai sifanta kansa da bizatihi ko yadullahi hakikatan ko ba'inun al-khalqihi duk ba'in da ya fadi wannan ba'in da manzansa ya fadi wannan sai ka zo kai ka kawo su ka ce ka kawo su saboda ka yi wa mutane bayani ha bayanin ba ya ka samu a gun Allah ba gun manzo Allah ba za ka yi kai da kace ba za ka sifanta Allah ba da sifofi sai in ya sifanta kansa ko sai manzansa ya sifanta shi da su sannan Albani cikin littafinsa Muktasarul Ulu shi ma ya tabbatar wayannan duk ba su da tushe in kuma ba su da tushe wannan akida ta cewa Allah yana da hannu irin ko hakika ko yana kan al'arshi kan zatinsa wannan ba shi da tushe su suka faɗi kayansu to kamar wannan ne dole ne ka san akidan mutum mazhabarsa in sufi ne tarikarsa dole ta taban da iyayenmu Tijaniya suka rubuta sanin cewa su Tijaniya zai sa cikin littattafan su na fiqhu ka ware abinda yake mazhaba ne na Maliki ka ware wani fatawan da suka samo shi kunshi Ahmad Tijani ko suka samo shi kunshi Ibrahim Yas zai taimaka maka sosai yanzu misali mashhurin kaulin Malikiya sadalu ne yadda har yau idan ka je al-Maghrib Morocco ko cikin Fas masallaci Maulana shi Ahmad Tijani yanzu haka ba sa yin kabaru suna yin sallah saboda bin asalin mashhurin kaulin Ibn Qasim to amma kaga Maulana Sa'adatul Anam cikin littafin Sarful Manam ya kawo dalilai da hujjoji kuma shi da mabiyansa har yau mu mabiyansa kabaru ne muke yi kaga to ta nan ne zaka gane muhimmancin sanin yanzu misali aka zo aka tambaye mu ku Malikiya ne me yasa kuke yin kabaru yace mu Malikiya ne sannan wa fil waqti nafsihi sannan mu mabiyan shan Ibrahim Yas mun samu kabaru a fatawar Maulana Sheikh Ibrahim Yas yana magana ga kai to shi yasa ba za ka warware iskalai ba na littattafan malamai sai ka san mazhabar mawallafin aqidarsa da tariƙar ta yi wannan yana da tsaya yana da muhimmanci sosai yanzu misali a wannan bayanin da muke yi dinnan ba wani mutumin da zai kafa mana da hujja da risala cewa ai mai risala ma Allah ya ce yana kan al'arshi da zatinsa za mu ci mai risala a wanne babi ya kawo wannan magana babi ne na aqaid muqaddimarsa bai kawo shi cikin sulbin bayaninsa kan mazhaban Malikiya ba saboda wannan aqidarsa ce tasa za mu yi mishi da kayansa sannan kuma za mu iya yi mishi uzurruka idan muka ga dama kamar yadda ake bukata idan mutum aka samu wani abu irin wannan a bashi uzuri daga cikin uzurruka tawilin da dazu aka yi na bizatihi jaru wa majruru mutaalliqun bil majidi wannan daga cikin uzurruka an ce ma an nuskha maqtutiya maqtutin nuskha na risala dadadde wanda aka rubuta da hannu kafin a samu kamfanin nuka masu buga littattafai to wannan bizatihi din babu kamar da Maulana Sheikh Ibrahim Saleh cikin tahqiqatinsa ya tabbatar cewa yayi wukufi akan nuskha ta risala maqtuta da dadadiyar rubutun hannu kawai wa annahu fawqa arshihi al-majid ne yace wasu ne daga baya suka kara wannan bizati wannan shine abin da yake faruwa to saboda haka a nemi nailul adab شرح منتقى الأخبار نا ونم الإمام الشوكاني wannan dai kadan daga cikin fiqh wannan hadisin an Aisha radiyallahu anha anna umma habibata ustu hidat sab'a sinina Aisha tace ummu habiba ita ce Ramla ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin sunanta Ramla habiba din yatta ce wacce suka haife ta da Ubaydullah ibn Jahaz kuma an haife ta a Habasha ita saboda ita ta musulunta da mijinta da wurwuri ita ummu habiba bintu abi sufyan bin Sakhr bin Harb bin Umayya al-Umawiyya sai suka yi hijira tare da mijinta zuwa Habasha a can ne ma suka haifi Habiba din ake ce mata ummu Habiba shi kuma babantan ake ce masa Abu Habiba duk da ma ita ta fi shahara da wannan kunya fiye da shi to shi ne a can kun san rashin rabo ko a ce hau ba sai ya zamo Kirista a Habasha kaga manzo Allah karbi musulunci kai hijira zuwa Habasha da yaje fatanassara hunaka ya zamo Kirista a can to kaga ba aure tsakanin musulmi da farkon musulunci ne lokacin ayan wal musanatu abinnan wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal musanatu min al mu'minati wal musanatu min alladina utul kitaba min qablikum lokacin ma ayan bata sauko ba surar ma bata sauko farkon musulunci sai suka rabu da suka rabu to shina tana dawowa a Habasha to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta har gidan Abu Sufyan ce wannan munukta ce muhimma kan maganganun da ake tayi ake yanzu misali zaka iya zagin ko aibanta ko kushe sirikin manzo Allah ko kafiri ne mukaddara Abu Sufyan bai musulunta ba ya rasu zaka iya magana akan sa indai ka san manzo Allah kana san manzo Allah wanda manzo Allah yake auren yarsa ka saki har sai ka ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza mukaddara ma bai ma musulunta ba alali al-islamu yajubbu ma qablahu ba su Khalid bin Walid me ba su yi ba musulunci ba Hushayi ba sai na Hamza su kutum ya kashe ba da yazo yace zai musulunta manzo yace ya ce ba za mu karbe ka ba sai bai fada ba al-islamu yajibu ma qablahu da abubuwan da suka yi ya yanke baya cikin lissafi to saboda haka sunanta asali Ramla ake ce mata ummu habiba habibar kuma an haife ta a Habasha kar ku manta map din Habasha din da in aka ce Habasha ba wai Ethiopian yau bane garuruwan da suke tsallaken tekun Yemen akwai teku na Yemen in ka tsallake tekun garuruwan da suke wannan wajen shine ake ce masa Habasha idan yanzu ne ya hada da Djibouti kasar Djibouti ya hada da Eritrea ya hada da Somalia ya hada da Ethiopian yau wanda ya fi shahara cewa shi ake cewa Habasha wayannan kasashe guda hudun nan duk sun hadu sun abin nan Habasha ne to sannan wayannan kasashen yanzu haka tsakanin Nigeria da Djibouti ko Eritrea ba zai wuce kilomita 2000 ko 3000 ba. Ma'ana wannan yana nuna maka kusancin mu da wato kusancin mu da musulunci. Sannan ana cewa Ruqayya yar gidan ma'aiki alayhi salatu wassalam ita ma ta haifi da tare da sayyidina Usman a Habasha, kamar yadda aka haifi Ummu Habiba a Habasha. Kaga nan da Lagos misali kilomita nawa zai kai kilomita 1400 ko 1500, to nan da Lagos kuma cikin kasar Nigeria ne. To saboda haka ne zaka gane cewa musulunci ya shigo wannan area mubakkiran da wuri. Akwai wanda suke cewa zamanin sayyidina Umar ne musulunci ya shigo wannan area, don zamanin sayyidina Umar. Ta yadda zaka yadda da wannan tsakanin hijira zuwa Habasha da khalifancin sayyidina Umar na shekaru nawa ne, idan aka ce lokacin da aka yi hijira zuwa Habasha, sarki Najashi Habasha ya musulunta a lokacin musulunci ya zo Nigeria, za ka yadda? Saboda kasancewar sarkinsu ya musulunta, to zai sakarwa masu da'awa su yada musulunci, kuma 'yan kasuwa masu kai siyo kaya a Habasha su dawo za su iya shigowa da musulunci. To saboda haka tarihin shigo ta nan za ka gano tarihin shigowar musulunci mubakkiran a wannan area. Sannan ko musamman shekara 900 baya Kanuri suna da daula ta musulunci, shekara 900 na baya, ba wai sun shiga musulunci shekara 900 baya, suna da daula ta musulunci. Wadanda suke cewa Maidugu a shi abin nan shi ne musulmi na farko ko wanda ya musulunta a sarakunan Borno fihi nazara, akwai abin duba sosai, masu tarihi sun rubuta, amma akwai abin dubawa sosai. Saboda shi akwai biremi wanda tadaddai ne, aka ce shi ne sarkin sultan na Borno wanda aka fara saninsa, wanda tarihi ya dawana suna cewa shi din ba musulmi bane. Sannan kalima ta biremi har yau a lahaja ta manganci akwai birema, akwai biremi. To musahaf ne min Ibrahim din ne suka sahafa shi, wasu mangawa suna cewa biremi, wasu suna cewa birema, har yau akwai wannan. Ta shi ko wannan sarkin da aka ce shi ba maguje ne ba musulmi bane, a tsakaninsa da sarkin daular Borno wanda ya musulunta sarakuna guda goma ne din, akwai abin dubawa. Saboda Ibrahim din sunan musulmai ne, sunan musulmi, amma Barma ba musahaf bane min Ibrahim, title ne, lakabi ne wanda sarakunan Borno suke ba wa mutum shi Barma din. Amma birema ko biremi, to wannan duka musahaf ne, Ibrahim ne. To saboda haka ka bibi tarihi za ka gane cewa to in har shekara 900 baya lahaja Kanuri suna da daula ta musulunci, kaga ba zai yi kawai kana musulunta kawai ka kafa daular musulunci, ba zai yi ba. Yaushe kana zama musulmi kuma har kai cika ba musulunci ka zama sarki, lokaci guda. To saboda haka duka wannan ya tarjama ta Ummu Habiba za mu fahimci wayannan abubuwa. Wata rana Abu Sufyan ya niki gari ya je Madina, ya yi sallama ya shiga gidan manzon Allah gunyarsa Ummu Habiba Ramla. To shi ne ya yi tarar da tabarmar manzon Allah a shi fite, ana zaune kusa da tabarman, zai zauna a kai sai ta ce, ba zai yiwu mushriki ya zauna a kan tabarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta hana shi, ko da ba su da adabi ba ne tare da iyaye, fifita manzon Allah ne a kan kowa, wanda wannan shi ne hakikanin imani. Ina idan ana maganar manzon Allah ba maganar uba, ba maganar uwa balle da, kamar yadda ya zo a hadisin Anas Muslim ya rawaito, ba zai yiwu ka zama mumini ba sai ka so manzon Allah fiye da iyayenka, fiye da yanka, wannan su ajma'i. To kaman wannan ne. To haka nan su Abu Sufyan suka yi ta'adawa, aka yi ta'adawa dabda fatuhu Makka shi ne ya babanta din ya musulunta. Ana cewa sun musulunta tare da ɗansa Muawiya bin Abi Sufyan. Wasu suka ce Muawiyan ya riga shi musulunta, sannan shi kuma Yazid bin Abi Sufyan wan Muawiya din, to shi da wuri ya musulunta, shi da wuri ya musulunta, ya halarci ghazawati da yawa. Tukunan ya yi shahada a ghazwatul Yarmuk, ghazwatul Yarmuk. To shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi shela man dakhala baita man dakhala albaytal harama fa huwa aminun wa man dakhala baita abi sufyan fa huwa amin. Abu Sufyan ya ji dadi, yaushe ma ya musulunta tukuna har an yi shela an ce duk ma wanda ya zo bin sama kai a kar aka yi shi, ya ji dadi kuma ya kara nutsuwa da musulunci, ya ga cewa lalle a wannan addinin musulunci ai yana da matsayi. To anan Aisha ta ce shekara bakwai Ummu Habiba tana istihada, fasalat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika fa amaraha an taqtasila, sai ya umarce ta da ta yi wanka. Wannan yana ɗaya daga cikin lafuzzukan wancan hadisin da muka karanta, wasu ayyada wancan lafazin da wannan lafazin. Nan fasalat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika fa amaraha an tattasila fa kanat tattasilu li kulli salati, sai manzo yace ta yi wanka. Wannan wankan da yace ta yi din wato wanka ne na haila, yadda muka bayyana na baya. To sannan lafazin fa kanat tattasilu li kulli salati dinnan kaulin Aisha ne, wani abu da ake ce mai idiraji ne. Sai ya kasance ita Ummu Habiba tana wanka kowanne sallah. Mun karanta daga cikin lafuzzukan hadisin Fatima bintu Abi Hubaysh tana yin alwala ko wace sallah, ma'ana lokacin sallah yayi ko alwalanta ya kare ko bai kare ba za ta yi alwala. Kamar yadda ana Aisha kuma tace Ummu Habiba tana yin wanka kowanne sallah. To saboda haka yin alwalan da Fatima bintu Abi Hubaysh ya zo a wasu lafuzzuka take yi kowanne sallah, tana yi ihtiyatan ne, ba don wai wannan jinin yana bata mata alwala bane saboda duk mutumin da yake da cuta da ake ce masalas salas istihada din shi ma layin salas ne shine cutan da a ce da wani ne jasa ne a cikin ka baya yankewa a ce fitsari ne baya yankewa ko yaushe yake iya zuwa ko madiyi ko wadiyi yaka to saboda haka kai hukuncin ka almafu ank hammaka afuwa to kamar da haka ne ita ma amma saboda ta samu nutsuwa da itiyafi ake alwala ko wanne sallah to kamar wannan ne anan Aisha dake suna tare da Ummu Habiba ta gano ta lura cewa wankan nan tana yi a kowanne sallah ne amma ba marfu'i bane daga umarnin manzon Allah ko kuma fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mun karanta misalin al-hadith al-mudraj idraji ai faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al hadisi Abu Huraira da muka karanta to anan ma asalin abinda aka rawaito a gun manzo fas'alat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika ma amaraha an tattasila fakanat tattasilu bi kulli kulli salatin wannan kaulin Aisha ne ta hakaito abinda taga Ummu Habiba take to saboda haka wannan babi ne me yake babi ne na haida amma a ciki ana istinbatin mas'aloli da dama ba na akwai abinda ba wajibi bane zaka yi iya yin sa ihtiyatan ihtiyato da ihtiyati din shine abinda yake ci al-khuruj min al-khilaf kawo da ka nusu hankalin ka ya kwanta kai ibadan ka kasance baka da shakku to shi yasa shurrahul hadisi suka ce wannan fakanat tattasilu li kulli salatin dinnan a lafazin Aisha ne ita ta faɗi wannan an Aisha radiyallahu anha qalat كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب فكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تجي كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد wannan lafazin ya gabata na kasance ni da manzo Allah sallama muna yin wanka daga ruwan kwakwariya daya kwano daya ma'ana kwanon yana ruwan yana cikin kwariya kowannen su zai diba yayin wanka da shi kowa zai dibo shi ne ma'anan min din kamar yadda muka bayyana daga baya sai tace kilana junubun kowannen mu kuma wankan janaba yake kowannen mu yana da janaba anan kiladin tasniya ne amma khabar din sa sai aka kawo mufradi kilana junubun saboda lafazin kullu da kuma tasniyar sa ana musu mu'amala ta mufradi ne shine wanda Qur'ani yake cewa kiltal jannataini atat ukulaha kiltal jannataini atat bai ce atata ukula bai annasa ba kamar wannan ne kilana junubun bai ce kilana junubani ba haka zaka ce kullun nasi jaa kamar yanzu yazo hadisi kullun nasi yaghudu ba wannan yana cikin wuraren da galibin الناشئون المبتدئون العربية سكيين كسكولي سمو ده سنة العرب شن كما هوسا يزن هوسان ذاك تي دوكا متاني سنزو ذاك تي تو حكا نهيس تي كل الناس جاؤوا الهالي شي العرب شن شي واعيكي كل الناس جاء العرب شي دبن هوسا دبن تكمر ونني تسنياني أو كوكو مجمعيني فكان يأمرني فأتذر يا كسنشي أنا أمرتنا سينا دور الزني فأتذر وأن أقول جيما سكان ما لمن حديثي دكوما لمن لغة أكم وأن كلمة فأتذر سبدا سو رواة الحديث رويتوشي دشدة fa'attaziru sannan kuma malaman doka suna cewa bai halitta ayi idigami a sa shaddan nan ba ya kamata ya zama fa'attaziru ne fa'attaziru da hamza ta din kuma bashi a dauke shaddan har ibn hisham yake cewa min lahalil muhaddisina yace yana daga cikin kurakuran malaman hadisin suka ce Aisha bata fadi wannan ba su ne suka sa wannan shadda saboda haka kaida ce a wajen su idan hamza yazo da sukuni ta yazo da fata a wajen sa ba zai yi ai ibdalin wannan hamza zuwa ta ai idigamin ta din cikin ta ba malaman istarfu sun hadu akan wannan wasu daga cikin su suka sassauta suka ce jaizi ne saboda itimadan ala hadhihi riwaya saboda Aisha ta yi irin wannan larabci wanda suka ce ba jaizi bane suka ce a ba Aisha ba haka ta fada ba ruwa ne masu rawaito wansu ne suke haka saboda shawahidi na larabawan su babu wannan wannan yana tada daga cikin muhimmancin sanin arabiya yanzu kamar wannan waj'alna lakum fiha ma'ayish ma'ayish kun ga ya ne mai kasara wannan ya din bai halitta ai ibdalin sa zuwa hamza ba fiha ma'ayish ma'ayisha saboda ya din asliya ce asliya ce daga Aisha ne Aisha ya ishu Aisha ne to saboda haka wadanda suke cewa daga cikin wasu lafuzzuka shaza wanda ake nasabta su zuwa ga Imam Warshawai har wani ya tambaye mu yace wai ta gaske ne Imam Warshawai yana karanta waj'alna lakum fiha ma'aish da hamza ce warshin da muka sani an tarikil azraq an tarikil asbahani di babu wannan kira kamar yadda arabiya ba za ta ayyada wannan kira'a ba kuma daga cikin sharadin kira'a sahihiya mutawatira ta kasance ta yi muwafaka da arabiya walau bi wajhin da'if ibn al-jazari ma'ana muwafakar qira'ar da arabiya ba dole ne ya zo da wajhi kawi ko aqwa ko sahih ko asa ko sahaba kawai dai ya kasance abin akwai a larabci saboda haka ne aka karbi qira'ar ibn Amir al-Shami bayan rigingimu da dama wa kadhalika zuyyina li kathirin min al-mushrikina qatlu awladahum shurakaihim qatlu awladahum shurakaihim wanda Imam Shatibi yake cewa walan yulfa ghayru az-zarfi fi shi'ri faisala walillahi darru al-yawma man lamahu fala tulim min mulimin nahwi illa mujahila wa ma rasbihi zajjul qalusa abi maza da tal akhfashun nahwi shi'ri Aisha yace zajjul qalusa abi mazatata wannan yazo a shahidi زج مضاف أبي مضاف إليه أنا رب سكان مضاف دا مضاف إليه دا الكالوسة الكالوسة هو مفعول به كما يدعك رب سكان أولادهم دا قتلوا قتلوا شركائهم دا مفعول به sai aka karbi riwaya saboda wajihin sa sai sa ibnu jinni suna inkari irin wannan domin haka ba dole bane misali qira'a tawafaka wa wajihi wajihi afsa ko asa arabiya to kamar wannan ne to shi sa waj'alna lakum fiha ma'ayish ma'ayish kasan an danganta wasu alfaz shaza zuwa ga imam warshi kawai da imam shatibi yake jawo fi ra'i an warshin siwa ma zakartuhu madahib shazzat fil ada'i tawakkula yace banda abinda na ambata maka shi anan karka dogara da wasu shuzuzat da ake nasabtawa imam warshi ababi ababi na ra madahib shazzat fil ada'i malamin mu shaga goni kashalla ya san waiwai na gun dewa dewa yana gaya mana abun daras wanda zaka ga in ka duba littafai haka misali na warshi da wannan tajwidi warshi haka ba za ka gansu kamar shi yin abin da yau ake cewa kafin kondiga ko to kamar wannan ne to shine fa'attaziru 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 shine abinda su malaman lugha din suke so a faɗa saboda hamza ne guda biyu hadda farkon hamzatu wasl ne na biyu kuma fa'ul kalima ne fa'ul kalima daga azara 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 sai aka ce fa'a fa'a shine yadda su wajihin lugha din suke so su abin nan fa yubashiruni wa ana ha'idun wa tana nufin wannan din jaizi ne saboda ta daura zani daga cibiyanta zuwa kasa wa kana yakhruju ra'sahu ilayya ya kasance yana fitar da kansa zuwa guna wa huwa mutaki shi yana cikin masallaci yana itikafi dake masallacin da dakin ta makwabta ne to ita tana da al'ada sai ya miƙa kan cikin dakin sai ta wanke ta tace ita tana ɗakin ta shi yana masallaci saboda me mace mai haila baya yiwa ta shigo cikin masallaci amma wannan yana nuna ba laifi ta miƙa hannunta cikin masallacin ko a miƙa ta wani abu ta wanke ba laifi wannan fa'asilu sai na wanke kan nasa wa ana ha'idun kuma lokaci na haila wannan yana nuna maka me jikin mai haila din tsarki ne da shi hukuncin ta ne da jikin ta tsarki ne da shi da jikin ta bai da tsarki bai halitta ta taba kan manzali sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci za mu tsaya anan muna da uzur muka shi yasa mun muka fito bashi muna da ayyukan makaranta ne da yawa mun shi yasa muka muna gan karatun na umdatul ahkam za mu ci gaba da shi har zuwa ƙarshen azumi saboda buƙatuwa da ake da shi sosai amma tafsiri za mu nemi uzuri a wajen kwamitin masallacin ƙofar fada mu rufe shi a Islami Center ba da mu sati biyu sati ɗaya a fata ɗaya a Islami Center saboda ayyuka muke da su da yawa wanda suka shafi makaranta in ba a yi su ba haka da hutu za mu samu matsala yanzu ma mun yi waya
an tura mana wani wanda za su hadu da injiniya don fara da shirye-shiryen aiki. Ya manshi Allah karatun umdatul akam zai ci gaba. Assalamu alaikum.
الحمد لله الله ساك على الخير فاتحة صلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.